بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا ربا شاب يرغوة الرجب هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدة دليه ديدة قوم شاترا وان ديدة ديدة اوكو غوة نوفمبر 1998 الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني وحفظه الله يجي النهي عن قراءة القرآن في الركوع هني غمد كرنت القرآن أتكي الركوع معنى إذن كان سلا a matsayinka na kai ne mai yin sallah kai kadai ko a matsayinka na mamu ko na liman duk halin da kake inda yin sallah kake to bai halatta a cikin ruku'u kai karatun alqur'ani ba. Karatun alqur'ani a cikin ruku'u yakan kasu kashi biyu, wasu sukan ainihin karasa abin da ya rage musu ne na tsayuwa. Misali mutum yana cikin karatu sai liman ya ruku'u, to zai ce wai bari tunda dai har bai karasa wannan Fatiha da ya dauko ba, to bari ya karasa ta ainihin a cikin ruku'u, to wannan an hana kayan haka. Ko kuma haka siddan ka kiyin zikirori ko addu'o'in ruku'u sai ka je ainihin kana yin karatun alqur'ani a ciki, wannan ma duk an hana ka. Ma'ana ruku'u ba wuri ne na yin karatun alqur'ani ba, shari'ar musulunci ta hana. Wa kana yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i wasujudi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ya hani game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u. Wannan hadisi gashi yace Imam Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awana da al-Imam Abu Awana. Wannan hayu mutlaqun, wannan hani da akai game da karatun alqur'ani a cikin ruku'u hani ne sake babu kaidi. Yashmilu al-maktubata wan nafila, ya hada da sallah farilla da tanafila, duk bai halatta ayi karatun alqur'ani a cikin ruku'un su ba. Wa amma ziyadatu ibn asakirin, ƙarin bayani da aka samu a cikin riwayar da Ibnu Asakir yayi. Ibnu Asakir ya ruwaito ta a cikin mujalladi na 17, takadda ta 299 fuska ta farko a cikin littafin shi Tarikhu Dimashq. Wato wannan kamar da na faɗa a karatutukan baya, Al-Sheikh Al-Muhaddith Al-Albani yayi hujja da wannan littafi ne kafin a buga shi, shi yasa kaga yayi wannan kasafin lissafi cewa fa amma salatu tatawwu'i fala junaha, cewa sallan nafila babu laifi a karanta alqur'ani a cikin ruku'unta. Fa hiya shadza aw munkara, wannan ƙarin bayani akan togace nafila daga cikin waɗancan hani, to wannan ziyada shadza ce, wato ta saba wa riwayar mutumin kirki ce ta sabawa sauran mutane waɗanda suka fi shi nagarta da kirki. Ko kuma munkara ya zama ainihin wato riwayar mutumin banza ce ko mutum mai rauni ta sabawa mutumin kirki, ma'ana ala ayyi halin je da'ifi ya ce. Wa kad a'alla ibnu asakir, shi da kanshi ibnu asakir da yayin wannan riwaya sai da ya illanta ta, dan haka fala ya juzul amalu biha, bai halatta aiki da ita ba. Dan haka ko sallan nafila kake ko sallan farilla kake, bai halatta maka ka karanta wani abu na alqur'ani a cikin ruku'un su ba. Wa kana yaqulu, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan, manzo Allah yace kowa ya kasa kunne da kyau ya ji, ni dai kan an hana ni karanta alqur'ani a halin ruku'u ko kuma a halin sujuda. Fa amma ruku'u, to dangane da ruku'u tunda an hana karatun alqur'ani a ciki, fa azzimu fihi ar-rabb azza wa jalla, sai ku yi ainihin girmama ubangiji, ku girmama ubangiji mai buwa da daukaka a cikin ruku'u. Shi fassarar wannan shine waɗancan zikirori da muka karanto a baya, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim ko makamantan haka. Ina fatan mun gane wannan. Wa amma sujudu, dangane da sujuda kuwa, fajtahidu fi du'ai, sai ku yi kokari iyakar matukar kokarin ku wajen yin addu'a, dangane da ainihin cikin sujuda kenan. Fa qaminun an yustajaba lakum, wannan wurin sujuda wuri ne wanda ya cancanta Allah madaukakin sarki ya ainihin amsa muku. To wannan kalmar qaminun din nan yace bi kasril mimi wa fatihiha, za a iya karantawa da kasra ga mimun, za a iya cewa qaminun, za kuma iya yin fataha a ce qamanun, ay jadirun wato wurin sujuda wuri ne da ya dace wajen amsa addu'a wa khaliqun wuri ne wanda ya cancanta wannan hadisi shine ya hada su ya takhrijin su a dazu don haka ya fitar da lamba ta biyu da lamba ta hudu duk baki daya wato al-Imam Muslim da Abu Awana suka ruwaito wannan hadisi al-i'tidalu min ar-ruku'i dagowa daga ruku'i wa ma yaqulu fihi da kuma abubuwan da masallaci zai fadi ma'ana idan kai ruku'u to ba daga ruku'u zaka wuce sujuda ba a sai ka dago daga ruku'u ka tsaya ka daidaitu wannan tsayawa da zaka yi ba wai shiru zaka yi ba akwai abin da zaka fada a yayin dagowar yayin da ka natsu ka tsaya daram kuma akwai abin da zaka fada to shine yace al-i'tidalu min ar-ruku'i daidaituwa ma'ana dagowa daga ruku'u sannan wa ma yaqulu fihi da abin da masallaci ainihin zai fada a ciki ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمدا فأنكم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان أقو باين شي نقر ركوع ينامي فتر سمع الله لمن حمدا نهك سمع الله لمن حمدا با أتك الركوع وكي فتت با باسي أن أقو دقر ركوع با زالر كفار أقو واسي كفار سمع الله لمن حمدا كنا قمت أيوا كنا قمت فترتا wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim sun tarwaito shi wa amara bi zalika al-musii salatihi fa qala la manzo Allah ya umarci wannan mutum da yazo yana yin batacciyar sallah annabi ya ce da shi ma'ana ya umarce shi da dagowa daga ruku'u din annabi ya ce da shi yace la annabi ya ce la tatimmu salatu li ahadin minan nasi sallar wani daga cikin mutane ba za ta cika ba hatta yukabbira har sai ya ce Allahu akbar thumma yarka'a sa'annan sai yayi ruku'i to wannan dige dige da kaga yayi yana nufin hadisin na da tsawo amma ya takaita shi ne dan yana son ya kai inda zai hujja akai dan ya gabatar mana da cikakken hadisin a baya thumma yaqulu sa'annan bayan yayi ruku'u yace sami Allahu liman hamida hatta yastawi qa'iman ma'ana yace Allah ya ji wanda ya godiya gare shi to wannan kalma haka zai ainihin fade ta har sai ya daidaito a tsaye sa'annan za ta yanke wannan hadisi al-Imam Abu Dawud wal Hakim sun iskarwaito shi wa sahahahu kuma al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-Zahabi al-Imam az-Zahabi ya dace da hukuncin da Hakim ya ma'ana ya yadda shi ma hadisin sahihi ne to tunda kaji al-Sheikh al-Muhaddith al-Allama Muhammad Nasir al-Din al-Albani hafizahullah ya shiru akan wannan yana nufin ya yadda da ingantawar da al-Imam al-Hakim da Imam az-Zahabi suka ainihin yi wannan hadisi ne Allah ya shiryar da mu وكان اذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه من ذا الله كسنجين يدغو كانشي daga ruku'u sai ya ainihin tsaya a tsaye daram har sai kowace gaba ta natsu ta koma inda take wannan ainihin hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wa Abu Dawud haka al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi al-Sheikh al-Albani yace ka duba ainihin sahih Abi Dawud wato wanda ya takhriji kenan na sha yin bayani akan shi lamba hadisi na 722 wal faqaru kalmar faqaru da tazo a cikin wannan hadisi me ma'anarta sai yace da farko tukuna bil fath a karanta ta da fataha a ce faqaru man tabada min izamis sulbi yace shine ainihin kasusuwan nan na kashin baya waɗanda suke haduwa da junansu min ladunil kahili tun daga ainihin wato kafada ilal ajbi har zuwa ainihin wani kashi nan da zaka ji a wajen kungurin ka wajen bayan kwankwasanka zaka ji dan wani ainihin abin nan kashi wannan kashi asali daga nan ne halittar dan adam ta fara kuma duk kasa koda yayi wuta cinye jikinka to baya yiwa kasa ta ci wannan ainihin kashi shi yake kira ajbu jimin din daure shi ake ba ajabu ba na mamaki ko na ban sha'awa ajbu shine wannan kashi don akai bushin kaho daga nan ne jikin dan adam zai fara harhaduwa ya koma ya zama gangar jiki kamar yadda yake tun farko to shine abinda ake nufi da ainihin al-faqar din shine wannan kashi wanda yake gado gado yayi kasa har ya tafi zuwa ga wannan tsatso naka kama fil qamus yace kamar yadda yazo a cikin littafin al-qamus al-muhit domin wannan kalma ce ta larabci ba larabci ne ga magari don haka sai al-Sheikh al-Allamah al-Albani ya dauko daga ainihin kamus ya fassara ta amma da a ce larabci ne wanda ya zama ba ga magari ba sai kaji ya koma garib al-hadith na al-Imam Abu Ishaq al-Harbi ko ya koma an-nihaya fi garib al-hadith ta al-Imam Ibn al-Athir yace wanzur fath al-bari ka duba fath al-bari sharh al-bukhari mujalladi na 2 shafi na 308
thumma kana yaqulu wa huwa qa'imun sa'annan kuma bayan annabi ya daidaitu a tsaye ya dago daga ruku'u bayan ya tsaya sai ya ce rabbana wa lakal hamdu ubangijinmu godiya gare ka take ya Allah ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka wannan ainihin hadisi har wa yau gashi nan yace al-imam al-bukhari ruwaito shi wa abu dauda ko ma'ana kaga duk takhrijin daya ne waɗanda suka fitar da wancan dai sune suka fitar da wannan kenan sannan wa amara bidhalika kulli musallin mu'tamman aw ghayrahu sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarci duk wani masallaci mamune ko ba mamu ba zai fadi sami Allahu liman awatu zai fada ainihin rabbana wa lakal hamdu fa qala man za Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ainihin kuka ganni ina yin sallah ma'ana da wanda yake mai yin sallah shi kadai da wanda yake mamune da liman duk za su fadi sami Allahu liman hamida kuma su da su fadi rabbana wa lakal hamdu ka karkada kunne da kyau ka ji wannan dan ya saba wa abin da mazhabin garin ku yake akai malikiya sun raba aiki sun ce liman yace sami Allahu liman hamida yayi shiru mamu yace rabbana wa lakal hamdu kada yace sami Allahu liman hamida wannan maganar kuskure ce abin da ke daidai shine yanzu ake son a tabbatar maka bayan da aka gama kawo maka cewa annabi yakan ce sami Allahu liman hamida yayin da yake dagowa daga ruku'u to a yayin da kuma ya natsu ya tsaya daram a tsaye sai kuma yace rabbana wa lakal hamdu to sai malam yace kuma manzon Allah ya umarci duk wani masallaci mamu ne ko ba mamu ba da ya faɗi haka a ina muka fahimci haka da annabi yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi shi annabi yana cewa sami Allahu liman hamida sannan ya kuma ce rabbana wa lakal hamdu a matsayin shi na liman kuma ya juyo ya ce wa mamu ku yi kamar yadda kuka ga ina yi to ina ma'anar wannan su ma su faɗi sami Allahu liman hamida sa'annan su da su faɗi rabbana wa lakal hamdu wannan ainihin hadisin gashi al-imam al-bukhari wa ahmad sune ainihin suka fitar da shi wa kana yaqulu kuma manzon Allah ya kasance yana cewa innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi shi dai liman an sa shi ne dan ai koyi da shi fassara wannan wuri kenan qaulan wahidan ba wai dan a cika da shi ba an gane wannan da kyau ko ba daga itimani bane daga itimami ne ba daga cika bane daga koyi ne liman an sa shi ne li yu'tamma bihi don ai koyi da shi sai sa wasu dige-dige guda uku yana nufin hadisin na da tsawo ya takaita maka shi ne domin me don yana son ya kai ka inda zai maka hujja don ya taba kawo mana hadisin a can baya wa idza qala sami'a Allahu liman hamida dan haka tunda ku liman an sa shi ne a matsayin ai koyi da shi to duk sa'an da yace sami'a Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu to kuma mu ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu yasma'u Allahu lakum Allah zai ji abin da kuka faɗa fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah yayi magana a harshen annabin shi yace sami'a Allahu liman hamida ma'ana Allah da kanshi ne ya koya wa annabi fadar sami'a Allahu liman hamida dan haka sami'a Allahu liman hamida da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fadi a sallah yana kwaikwayon maganar da Allah ya koya mishi wannan hadisi gashi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi wancan kenan wanda muka gama karantawa na biyar ko da yake bai fitar da ainihin lamba ta biyar ba wato waccan lamba ta uku da ya sake maimaitawa ya nuna kuskure ce kenan wancan hadisin da yake summa kana yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu to lamba ta hudu kenan sallu kama ra'aytumuni usalli kuma wannan shine ainihin wato a hadisi ainihin na biyar mun fahimci wannan da kyau ko shine lamba ta hudu to wannan kuma ainihin gata ita ce ta shida wannan dogon hadisin da muka gama karantawa sai ce muslim ya ruwaito shi wa abu awana wa ahmadu wa abu dauda waɗannan malamai sune suka ruwaito shi to wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa liman an sanya shi ne don ai koyi da shi don haka in ya faɗi sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamdu da shi ne malikiya da su da makamantansu suka tafi akan cewa to wannan hadisi ya raba aiki mamu ya faɗi sami Allahu ya faɗi liman ya faɗi sami Allahu liman hamida mamu kuma ya faɗi rabbana wa lakal hamdu to shi yasa malam da ya sauri ya kawo wannan hadisin tunda gashi shi da kanshi ya ce kowane masallaci zai faɗi sami Allahu liman hamida kowane masallaci zai ce rabbana wa lakal hamdu da liman da mamu da mai sallah shi kadai to da ya kawo wannan hadisin dan kaka ce to ai gashi wannan hadisin karara ya saba wa maganarka sai yace tanbihun ga fadakarwa هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده وأن حديث بايا نوني قتي وامامو بذي تاليا دليما وجم فتر سمع الله لمن حمده كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله كما يدي كحر ويوشي وأن حديث دي بايا نوني قتي وليمنكم بذي تاليا دمامو با وجم فتر مامو وربنا ولك الحمد وأن حديث باويها كيكين فيه bayana nufin cewa liman ya faɗi sami Allahu liman hamida shi kadai ba mamu ba zai tarayya da shi ba mamu ya faɗi rabbana walakal hamdu shi kadai liman ba zai tarayya da shi ba sai yake cewa iz annal hadith lam yusaqli bayani ma yaquluhu al imam wal mu'tam fi hadha ar rukun yace domin shi wannan hadisi asali dama annabi bai koro shi dan ne bayanin abin da liman da mamu za su faɗi a wannan rukuni na dagowa daga ruku'u ba bal sai dai wannan hadisi annabi yayi bayanin shi ne li bayani anna tahmidal mu'tammi dan yi bayani akan cewa fadar sami Allahu liman hamida da mamu zai yi inna ma yakunu ba'da tasmi'il iman zai kasance ne bayan liman ya fadi sami Allahu liman hamida fassara hadisin kenan jama'a kuna fahimta ma'ana wannan yanzu abin da ake nuna maka irin gangancin da kuka saba yi kawai ku je ku dauki littafin hadisi ku ce za ku koya da ka dan kawaye gari an ce kai malami ne kawai sai ka dauki littafin hadisi wai da haka zaka fassara shi wannan yana nuna maka ka fada bankaura domin abin da kai zaka fahimta a wancan hadisin shine liman yace sami Allahu liman hamida mamu kuma yace rabbana walakal hamdu sai malami yace a ba haka ne ma'ana hadisin ba ma'ana hadisin ya zo ne dan yi bayanin cewa liman zai ce sami Allahu liman hamida to amma mamu ba zai fadi sami Allahu liman hamida ba sai bayan liman ya fada ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول التحميد وهو إمام أبن ذلك أرففو أنه مغانا دمك شيني شير كانش النبي غاش أمتعيش نليمان أما كما ينا أينهم فترسمي الله لمن حمد من فهم شوانا لكيوكو النبي ينا فترسمي الله لمن حمد غاش كما شيني ليمان باين يفترسمي الله لمن حمد كما يزوي فتر ربنا ولك الحمد وكذلك عموم قوله عليه السلام هذا كما مغنى النبي صلى الله عليه واله وسلم اود تكي غمميا تي يكي تشوا صلوا كما رايتموني اصلي كوي صلى كما يد كوكا غا ناي يقتضي ان يقول الامام المؤتم ما يقوله الامام wannan ya hukunta cewa to mamu ya fadi duk abin da liman yake fadi tunda annabi ya ce kuyi sallah kamar yadda kuka ga ina'i kuma annabi ya zo dagowa daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida da ya tsaya a tsaye kuma ya ce rabbana walakal hamdu to wannan hadisi ya hukunta mamu ma zai fadi sami Allahu liman hamida sa'annan ya zo ya koyi da ainihin fadar rabbana walakal hamdu to amma abinda wannan hadisi yake son ya nuna mamu ba zai fadi sami Allahu liman hamida tare da liman ba sabanin amin wajen ta amini fadar amin da mamu da liman za su fada lokaci daya amma wajen sami Allahu liman hamida sai liman ya fada sannan mamu sai ya ce sami Allahu liman hamida yayin da mamu ya fara fadan sami Allahu liman hamida shi kuma liman ya fara fadan Allahumma rabbana walakal hamdu a wannan lokacin shi kuma liman ya gama fadan Allahumma rabbana walakal hamdu shi kuma mamu sai ya zo ya fadi Allahumma rabbana walakal hamdu sai ya ce wal yata'ammal hadha ba'd al afadil wannan magana da nake fadi to wasu manyan malamai sai su lura da ita kware da gaske alladhina raja'una fi hadhihi al mas'ala wadanda suka yi jayayya da mu akan wannan mas'ala فلعل فيما ذكرنا ما يقنع ميوا cikin bayanin nan da muka yi akwai hujjoji wadanda za su gamsashe su sai su tsaya su lura kenan akwai manya ne daga cikin malamai da suka tattauna da Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani akan wannan mas'ala shi yasa ya tsaya ya tattauna wannan mas'ala mun fahimci wannan da kyau ko in ba haka ba yadda ya dauko uslubin littafin duk abin da zai fada game da raddi akan irin wadannan malamai masu taqalidanci ko ta asubanci ya fada a shimfidan littafin to duk inda ka gane wa wani raddi a cikin littafin nan to mas'alar ta kai ta komo ne don haka da yazo ya tsaya ya tattauna wannan mas'ala saboda sun kuskura fahimta wannan hadisi yace to su fahimci wannan hadisi da kyau domin an samu sun yi jayayya akan haka yace kuma muna fatan dalilan nan da muka kawo za su gamsashe su amma sai yace wa man sha'a ziyadatan lit-tila'i wanda yake son karin bayani ya kara leko hujjoji fal yuraji risalatal hafiz as-suyuti يقوم يكرن تأينه للتافع الإمام السيوطي في هذه المسألة دنقني دوانا مسألة تفتن سمع الله لمن حمده لربنا ولك الحمد ليسونا دفء التشنيع في حكم التسميع ضمن كتابه الحاول الفتاوي وأن اللتافي أنك لما اللتافي أنسك شأتك لتتفن سيوطي وأن دعك تترانا فتوي ليسونا الحاول الفتاوي تنبيا أكي والإمام السيوطي أكي في ألقافة مالا لمن زي فتسمع الله لمن حمده kuma ya dai ce rabbana walakal hamdu ma mu kuma ya ce sami Allahu liman hamida kuma shi ma ya dai faɗi rabbana walakal hamdu al-imam as-suyuti yace eh ya kawo dalilai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sa'annan sai zo ya kawo zantutuka kuma daga cikin zantutuka ainihin malamai na fiqh malaman malikiya sun ce ainihin liman yace sami Allahu liman hamida kai yace rabbana walakal hamdu ma mu kuma yace ainihin rabbana walakal hamdu kada yace sami Allahu liman hamida Shafi'iyya kuma sun ce liman yace sami Allahu liman hamida ya dawo faɗi rabbana walakal hamdu ma mu ma yace sami Allahu liman hamida ya dawo faɗi rabbana walakal hamdu kamar yadda muka tabbatar Hanabila kuma suka ce liman ya faɗi sami Allahu liman hamida ya dawo yace rabbana walakal hamdu amma ma mu shi ya faɗi rabbana walakal hamdu haka to a takaitan takaita abinda su yi ya kawo kenan ya kawo mazhabobin malamai to daga ƙarshe shine ya tabbatar da wannan mas'ala cewa da liman da mamu da mai sallah shi kadai zai fa dukkanin su kowa zai ce sami Allahu liman hamida sa'annan yazo ya ce rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu wannan shine daidai ita ce daidai daga cikin fatawoyin da ainihin suke dangane da malamai ka koma ka duba littafin al-hawil al-fatawi na al-imam as-suyuti mujalladin farko shafi na 1529 wannan littafi juz'i biyu ne aka yi shi mujalladai biyu ne sirara haka aka yi shi fatawoyi ne da ake wa al-imam as-suyuti halaga fata malan ina hukuncin kaza sai bayar to wata mas'alar ta kai ita kanta littafi ne karami su kutun da guda kamar irin wannan to shine al-imam as-suyuti sai ya ainihin bayar da amsa akai tambayoyi ne masu dadi zaka ji na ilimin hadisi ne ilimin fiqh ne ilimin tafsiri ne lughal arabiya ne tarihi ne aqida ne duk gashi nan tambayoyi ne shine sai aka tattara su sai aka sa al-hawi lil fatawi matattara fatawoyi da aka yi wa al-imam as-suyuti ya bada amsa idan haka jama'a kun ji dan haka za ku ji dukkanin masallatan mu liman ya dago sai ya ce sami Allahu liman hamida sa'annan kuma in ya tsaya a tsaye sai kuma ya ce Allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu sa'annan kuma ma mu su dago su ma sami Allahu liman hamida su ma su faɗi rabbana walakal hamdu wannan kadan kenan daga cikin dalilan sai ka je ka karanta wancan littafi wanda aka fara da kuma sauran littafai waɗanda suke bayani dangane da wannan samu kamar littafin fiqh sunna da sauran su duk za ka karin bayani ka samu irin su fatahul bari da sauran littafai irin su subul salam nailul awtar duk za ka cikakken bayani don haka abin da sunna ta tabbatar kenan wannan hadisin kuma da an ka fahince shi da kuskure to ka ji ma'anar shi وعلل الامر بذلك في حديث اخر اتكن وني حديث دبان kuma sai annabi ya kawo dalilin da yasa aka ce ainihin wato mamu ya fadi sami Allahu liman hamida kuma yace rabbana walakal hamdu bi qawlihi ga abinda annabi yace fa innahu domin kuwa man wafaqa qawluhu qawlal malaika wanda ya fadi sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sai ya zama malaiku ma suna sama su ma suna fadan haka to in ya zama ka dace bakin ku yayi daidai san da zasu fada kai ma kuka fada tare ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sai a gafarta mishi zunuban shi da su gabata kaga kaman mas'alar ta amini din kenan ita ma wajen amin ma in ka fada ya dace da na malaiku sai a gafarta zunubanka haka wajen ainihin wannan sami Allahu liman hamida da ainihin fadar rabbana walakal hamdu din ita ma malaiku suna fade to dangane da gafarar zunubai baki ɗaya malamai in sun zo sharhi sukan yi bayanin cewa abinda ake nufi da gafara irin waɗannan zunubai shine ƙananan laifuffuka waɗanda ba su taka kara sun karya ba banda manyan ainihin alkaba'ai zina shan giya tata cin haramun da makamantan haka waɗannan sai ka tuba in haƙƙin ya hada da wani sai ka je ya yafe maka in kuma tsakaninka da Allah ne to ka tuba ka cika duk waɗannan sharuɗan tuba ka yi nadama akan wannan danyen aiki da kai da sharaɗin ba za ka sake komawa ba ka tuba in abin ya shafi haƙƙin dukiyar wani ne kamar yan mishi in ya shafi cin mutunci ne ka neme ya yafe maka ko wani abu makamancin haka har gulma in kai ta mutum har gulma in kai da mutum haramun ne to wannan gulma sai ka je ka roƙe shi ya yafe maka aka ce sai dai in kana tsoron wata fitina zata biyo baya wadda tafi wannan sai ka roki Allah ya yafe maka wannan laifi ka roki shi ma Allah ya yafe mishi wasu laifuffuka nashi sakamakon ka ci naman shi ma'ana ya ci moriyarka yadda ka zauna ka zage shi to kuma zauna ka roƙa mishi Allah shi ma Allah ya yafe mai zunuban shi aka ce kuma duk dandali duk zauri duk dakalin da ka san ka zauna ka je ka zage shi to kuma ka zauna ka je kai hira ka yabe shi kaga wannan kada ya ishi mai gulma aiki sai sa ka daura bakin ka linzami ko takunkumi ba ruwanka da hakkin jama'a kowa ka bashi ya tafi ya bautawa Allah yayi abin da ya ga dama Allah yana da inda zai saka shi wuta ko aljanna ba abin da ya hada ka da shi me kete gulma haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya yace gulma ita ce ka fadi laifin dan uwanka wanda yayi aka ce a'a yayi kuma na fada na yi gulmar shi annabi yace eh to inda yayi ba fa sai annabi yace kai mishi sharri kai mishi kazafi kenan ya tabbata 100% ya sha giya ko yayi zina ko ya ci haramun ko ya aikata wani danyen laifi duk inda ka je ka zauna ka bada labari kai ma kuma kun yi daidai wa daida da shi shi ya sha giya kai kuma kai gulma dukkan ku kun hada akan alkaba'ir jama'a mun fahimci wannan to inda yayi bafa kai mishi kazafi kai mishi kage kai mishi sharri to yanzu me ya zama lafiyanka ba ruwanka da hakkin jama'a ba ruwanka da ainihin al'amuran su su je su harkar su kai taka amma dan adam yanzu idda yake rayuwa bai da aikin yi kuma zai iya zama haka ya taba wannan yaya wani yake rayuwa wance tana rayuwa yaya an ce wance ta yi kaza wani fa an ce kaza yake ko kaza wasu wani suke fa me ya hada ka da su ka ji da kanka mana wannan shekara 40 ko shekara 60 ko 100 da Allah ya diba maka za ka yi a duniya ya diba maka ne akan harkar da ta zama wajibi a kanka Allah bai diba maka shekara 50 shekara 40 ka ci rayuwarka shekara 10 kuma an baka sarari ne naka je ka shiga hakokin rayuwar jama'a ba in shekara 50 Allah ya kaddara maka a duniya to iyakar yadda shekara 50 din nan zaka gudanar da ayyukan da Allah ya dora maka ne to amma dan adam saboda karambani da zangayi sai je afka inda ba a saka shi ba shine Allah yace kalla lamma ya qabi ma amara gashi ya kwanta ya mutu abinda nace yayi bai yi ba yaji ya saka kanshi ya wasu al'amuran banza da wofi abinda aka ce kai kaki ka koma kai wani aikin banza da wofi Allah ya shiryar da mu wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al'itidali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana daga hannayen shi guda biyu a wurin wannan dagowa daga ruku'u ma'ana yayin dagowa daga ruku'u annabi yana daga hannayen shi mun fahimci wannan da kyau ko alal wujuhil mutaqaddima fi takbiratil ihram kamar yadda aka gabata a wajen kabbara harama ma'ana hannayen nashi yana daga su a mun miƙe ba wara su yake kamar zai dakuwa ba a mun miƙe sa'annan daidai da kunnuwan shi ko daidai da kafadin shi ba waye kifo tafin su ya kalli ƙasa ba ba ya dunkule su ba a miƙe su yake zara zara kuma ya hade su ba waye dunkule su ba ya hade su aka ce ma'ana tsakanin yatsin ya hade su a mun miƙe haka ya daga a wajen lokacin da ya dago ainihin daga ruku'u din wa yaqulu bayankum wa yaqulu wa huwa qa'imun kama marra anifan bayan kuma ainihin ya tsaye a tsaye ya dago daga ruku'u to kamar yadda aka fadi a dazu kamar yadda bayani ya gabata dazu sai ya ce rabbana wa lakal hamdu wa taratan wani lokacin rabbana lakal hamdu me bambanci wawu wani lokacin yace rabbana wa lakal hamdu wani lokacin yace rabbana lakal hamdu wa taratan yudhifu ila hadhayn al-lafzayn qawluhu wani lokacin waɗannan lafuzan guda biyu yakan hada musu ainihin da wannan magana cewa allahumma ma'ana wani lokacin yace allahumma rabbana wa lakal hamdu wani lokacin allahumma rabbana lakal hamdu duk wanda kai yayi kaga yanzu karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya dai ga musulmi ma'ana kana kusa da wani sai kaji yace allahumma rabbana wa lakal hamdu kai kuma sai kace rabbana wa lakal hamdu duk shikenan daidai ne duk wanda kowanne ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan ainihin hadisai al-Imam al-Bukhari da Muslim shine ainihin ya ruwaito su gashi nan lamba ta 2 da ta 3 da ta 4 sai ce wa hadha ar-raf'u mutawatirun anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan daga hannu wajen dagowa daga ruku'u ya zo daga annabi ta hanyoyi da dama wa qad qala bihi al-jamaahir an samu da yawa daga cikin malaman fiqh sun bada fatawa da shi da malaman hadisi wa ba'd al-hanafiyya hadda wasu ma mazhabin hanafiyya انظر التعليق السابق yace ka duba ta'liqin da ya gabata sharhin da aka yi a baya a can shafi na 102 zuwa 103 mun karanto a can baya sa'annan wannan hadisi ainihin nabiyar cewa Allahumma dinna ma'ana wani lokacin annabi yana hada Allahumma rabbana walakal hamdu wani lokacin Allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin rabbana lakal hamdu wani lokacin rabbana walakal hamdu sai malam yace al-Imam al-Bukhari wa Ahmad jine ruwaito wannan hadisi na cewa annabi yana hada wadancan lafuza da Allahumma wa qad sahabun al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace al-Imam ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yayi kuskure dimuwa ta same shi fa ankara fi zad sai yazo cikin littafin shi zadul ma'ad sai yayi musun sihhata hadhihi ar-riwaya al-jami'a bayna Allahumma wal wawu yace riwayar da tace a hada Allahumma da kuma rabbana walakal hamdu sai yace wannan riwaya babu ita kun fahimta cewa Allahumma rabbana walakal hamdu sai yace babu sai dai Allahumma rabbana lakal hamdu amma babu inda aka ce Allahumma rabbana walakal hamdu sai musun wannan riwaya da kuskure wannan ainihin malam sai ya ci gaba da cewa wa ma annaha fi sahih al-bukhari tare da cewa tana cikin sahih al-bukhari wa musnad ahmad da musnad na al-imam ahmad wan nasa'i da nasa'i min tariqain ta hanyoyi biyu an abi huraira daga abi huraira wa inda ad-darimi haka al-imam ad-darimi ma ya ruwaito wannan min hadith ibn umar a cikin hadithin ibn umar wa inda al-bayhaqi an abi sa'id al-khudri bayhaqi kuma ya ruwaito ta ainihin wato daga abi sa'id al-khudri وعند النسائي ايضا روى الامام النسائي روايته من حديث ابي موسى الاشعري اتكن حديث ابي موسى الاشعري في روايه عنه اتكن وتر روايه daga shi ainihin abu musa al-ashari sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda malam yake son ya ce maka shine wannan riwaya wadda take allahumma rabbana walakal hamdu ibn al-qayyim yace bata sai shine al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya shiga bukhari yace gata a bukhari gata a musnad na imam ahmad gata an-nasa'i har a wuri biyu ma'ana an-nasa'i ma a wuri uku sa'annan darin ya ruwaito sa'annan al-imam al-bayhaqi kuma to babban abin da zai fi baka mamaki kamar yadda muka faɗa a kwanaki al-imam ibn al-qayyim dinnan ya haddace bukhari da kanshi kamar yadda kwanakin baya muka karanta ibn al-qayyim yayi musun ainihin cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi so uku dinnan yace babu inda aka samu wannan kuma tana cikin Abu Dauda kuma shi ya haddace Abu Dauda kuma yayi sharhin Abu Dauda kaga wannan yana nuna maka duk inda dan adam yake ajizi to duk sanda ajizanci irin wannan ya samu wani dan adam musamman irin waɗannan manyan malaman fiqh ko hadisi ba a zargin su shi yasa babban malami Ibn Taymiyyah ya littafi Raf'ul Malami 'anil A'immatil A'lam yace dauke zargi daga manyan malamai yanzu wannan kuskure ne Ibn al-Qayyim yayi in ba haka ba ya haddace sahih al-Bukhari amma kuma yace babu kuma ashe abin yana kan shi ma ya haddace to kamar yadda na taba fade menene ya sabbaba wannan kuskure na Ibn al-Qayyim shine sai dan wannan littafi nashi Zadul Ma'ad ya rubuta shi da kani ya tafi aikin hajji sai samu aka rage mishi hanya shi ya tafi a ƙasa ne shine sai samu wani ya goya shi a raƙumi sai ya ainihin zama ya isa ƙasar Makka wato da sauran lokaci fiye da lokacin da ya kiyasa tun da tafiyar ƙasa ce to da ya gama umarar shi kafin lokacin aikin hajji sai ya zauna ya rubuta wannan littafi Zadul Ma'ad wannan littafi Zadul Ma'ad to kasancewar da kaya rubuta shi shine aka samu irin waɗannan ƴan kurakurai a ciki ya ishe ka ka gane cewa Ibn al-Qayyim babban malami ne a tibbin nabawi da ka sani to juz'i na hudu ne daga cikin ainihin Zadul Ma'ad ɗin ai aka yanke shine aka yi tahqiqin su Shu'aib al-Arna'ut suka yi tahqiqin wannan littafi da shi da Abdul Qadir al-Arna'ut a cikin mujalladi shi da didda fihi rafash Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani shi kanshi kamar shekaru 40 da suka wuce yayi ta'liqi akan wannan littafi ya sa mishi at-ta'liqatul jiyad ala Zadul Ma'ad to amma wannan ta'liqi na Sheikh al-Albani kafin a samu a buga shi hijirar da ya daga kasar Sham ya koma kasar Amman Jordan garin wannan hijira sai asalin kofin rubutun hannun nashi sai ya bata an neme shi an rasa. Allah shi yadda wa kana ya'muru bi zalika fa yaqulu man za Allah kasance yana umarni da haka da cewa ainihin wato a fadi wannan Allahumma rabbana wa lakal hamdu din gashi yace idza qala al imam sami'a Allahu liman hamida idan liman yace sami'a Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamdu to ko kuma sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu domin kuwa wanda ya fadi haka man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika wanda fadar shi da sami'a Allahu liman hamida da rabbana wa lakal hamdu ko fadar shi ga rabbana wa lakal hamdu ta dace da fadar mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mishi ainihin zunuban da suka ainihin gabata. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa Muslimun wa sahahahu at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi ya inganta shi dama mun karanta shi a can baya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma da muka karanta shi kaji ainihin ma'anar shi. Allah ya shiryar da mu. Wa kana taratan yazidu ala zalika wani lokacin manzon Allah yana karawa akan sami Allahu liman hamida. To anan zan yi mana tambayi ashe in kace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu daga nan zaka iya tafiya sujuda. To wani lokacin sai annabi ya kara da waɗannan addu'o'in kuma da zamu ji mun fahimta kaga ashe duk wannan ana nuna maka matsalar duk da take haddasa fitintunu a masallatan mu shine da muka kaurecewa alqur'ani da sunna. Da zaran an dawo Qur'ani da sunna ana aiki da su yadda annabi ya aikata su sai ga duk an zauna lafiya babu sauran wanda zai ce wani kaza kaza ba sauran fitina saboda wannan da ya dago yace sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya tafi ruku'u kai kuma kana gefe kace sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal-jaddi minka al-jadd sai ka tafi sujuda ba za a ce ka kawo bid'a ba tamam ba karatun hadisi fa sai rigima sai a ce ina za a bi shi sallah ya kawo bid'a ya kawo kaza ya kawo kaza. Tun zamanin sahabbai irin waɗannan fitintunin suka fara faruwa. Sai da tuna Aisha lokacin da Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri ya rasu. Al-Imam ainihin Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kuma ɗaya cikin mutane goma waɗanda manzon Allah ya dunkule su lokaci guda yace Allah ya musu al-bushr da al-janna. To da ya rasu a zamanin annabi ya rasu bayan rasuwa annabi ne ya rasu da jimawa ma. Sai da tuna Aisha sai ta ce in kun gama mishi sallar gawa a kofar gida ku shigo mini da shi cikin gida ku aje kofar daki na nima in mishi sallah amma in za ku shigo da shi ta cikin masallaci kofar masallaci da take shiga cikin dakin Aisha to a shigar da Abdurrahman ta cikin masallaci sannan a fitar da shi ya shiga ta dakin Aisha sannan a aje a kofar dakin ta ai kun fahimci misalin. Sai mutane da Aisha ta yi wannan sallah sai aka yi ta gulma Aisha ta shigar da gawa masallaci ai Aisha yau ta yi bid'a haka suka rinka cewa tun zamanin ai mun karanta hadisin a cikin ahkamul jana'iz ai Aisha yau ta yi bid'a ai Aisha ta ce subhanallahi mutane wacce irin gaggawa kenan kun manta lokacin da wana suka rasu ayan wance ai sallar gawa ma a cikin masallaci annabi ya musu ba ma wai a gilma da gawa cikin masallaci ba sallar gawa ma su kutun da guda in an kawo ta cikin masallaci an yi ba a yi bid'a ba an dace da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi abinda manzon Allah ya faɗa ne mutane suka kasa fahimta sai wasu malaman fiqh suka yi gini dangane da kuskuren fahimtar su ta hadisin sai suka hana sallar gawa a cikin masallaci. Akwai hadisi sahihi wanda yazo a cikin sunan ibn majah manzon Allah yace wanda bai salla a cikin sallar gawa a masallaci fala shay alahu bai da komai to bai da komai sai suka ce to bai da lada tunda bai da lada to bai halatta ai ba sai aka ce a annabi yana nufin ya kore laifin da ake gani ne in kuna ganin da laifi to babu laifi saboda haka wani lokacin dan an dauko gawa an zo da ita masallaci babu laifi to kaga yanzu tun a zamanin sahabbai gashi Aisha ta yi wani abu gashi har mas'ala ta zo ta faru ko to dan Allah balle yanzu shi yasa duk sanda kaga mas'ala ta taso abinda ake so kai da ka sani ka natsu kai da baka sani ba ka natsu sai kaga Allah ya sa an wuce lafiya amma kai da ka sani ka ce duk wanda ya saba wannan karatu da ka sani wuta zai tafi kana da garantin haka kai kuma da baka san wannan abu baka ce duk abin da aka kawo sabanin iliminka baka yadda da shi ba, wace irin fitina kenan? Ma'ana kai duk ilimin Allah ya taru a cikin kwakwalwarka? Mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa mas'ala ta ilimi tana da fadi. Duk san da aka kawo abu in baka sani ba na tsuka tambayi dalili. In ba haka ba, me ya sababar da fitina tsakanin Sayyidina Umar da wani mutum? Sayyidina Umar, Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi, yana tsaye yana sallah sai ji wani yana karatun Al-Qur'ani daban da irin karatun da Annabi ya koya mishi. Sayyidina Umar yace da na idar da sallah sai naji kamar in tadiya mutumin nan in talle shi ya fadi. Yace sai na hakura ne. Yana sallama yace sai na ci kwalab bargon shi na rike shi. Nace zo mu je, yace ina nace zo mu je zan kai karaka wurin manzo Allah. To ka tafa ni gaba mana ko kai dan sanda ne ko balle kai ba wakili ne na manzo Allah a kaina. Kawai kaji ina karatu irin ba naka ba, to me kai cin kwala? Amma Sayyidina Umar sai ya ci kwala shi. Ya ja shi ya je dungurar da shi gaba Annabi yace gashi nan naji yana karatu sabani yadda naji ka karantar da ni. Manzo Allah yace to saka shi. Yigna ka karatun da na biya maka yayi. Manzo Allah yace haka Allah ya saukar. Kai kuma da aka shako kai naka in ji. Shi ma yace haka Allah ya saukar. Yace wannan Qur'ani Allah ya saukar da shi da harafi 7. Ma'ana harafi 7 din nan lugogi daban-daban mabambanta na Larabawa har guda 7. To kowace lugha din nan guda ɗaya kuma ta karkasu. To waɗannan harufa guda 7 shine manzo Allah ya ware kwaya ɗaya ya karantar da duniya, ita ce ta karkasu da kake jin ana cewa qira'a 7. Ba wai qira'a 7 ita ce harafi 7 a cikin wannan hadisin ba. Kamar yanzu Hausa ce, sai a ce Hausa Kano daban, ta Zamfara daban, ta Sokoto daban, ta Zazzau daban. In ka zo Zazzau yanzu Hausa nawa ce a Zazzau a cikin zage-zagen Zazzau? Kanawan Kano Hausa iri nawa suke? Sokotawan Sokoto Sokotanci iri nawa suke? Zamfarawan Zamfara Zamfaranci iri nawa suke? To kaga misali kenan. Ma'ana a cikin harafi daya, lugha daya, to kuma sai wannan lugha ta fasu ta zama 7 kuma. Jama'a mun fahimci wannan? Akwai balaraban da in yazo sai ya ce al-ardu, wani in yazo sai ya ce al-ardu, duk daidai ne. To wannan shine sababu kaji waɗannan canjin qira'a, wannan canjin ainihin riwayoyi, wannan yace ainihin khuliqal insanu, wannan yace khuliqal insanu, duk babu wanda yake bid'a a ciki. Amma in karatunka ya takura a wuri daya, to da an saba maka shikenan, sai ka ce to kada abu wannan sallah, to kaga ka zama jafa'i ga musulunci. To wa kana taratan yazidu ala zalika, wani lokacin Annabi yana kari akan wancan ainihin wato sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu, imma wani lokacin da yake yace mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du. Haka ake karanta wannan wuri. Wasu na yin kuskure suna cewa mil'u, ba mil'u bane, hal ne. Kana cewa ya Allah, Allah ya ji wanda ya gode mishi, shine sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ya Allah ubangijin mu godiya gare ka take. To sai kace mil as-samawati wal ardi, godiyar da nake maka halin kasancewarta ta cika sammai, ta cika ƙasa, wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du, kuma ta cika wani abu daban ma wanda ka so. Mun fahimci wannan? Ma'ana halin da godiyar da take ciki, godiyar tawa halin da take ciki shine ina godewa Allah yawan godiya ta yi cika dukkan sammai. Mun fahimci wannan? Sannan yawan godiya ta yi cika ƙasa, sannan yawan godiya ta yi cika abin didda ma Allah ya so. Don Allah wace irin godiya ce mai yawa irin wannan? Ai kaga akwai kambamawa ko? To daga harshen manzo Allah kenan kana da tabbas, duk wanda ya baka zikirin bai kawo maka daga manzo Allah ba, wallahi halaka ka zai yi, ka bar shi da zikirin shi, yaje ta ya karata. Imam Muslim ya ruwaito wannan wa Abu Awana da al-Imam Abu Awana, wa imma wani lokacin kuma yace mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama wa ma bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. Mil as-samawati wa mil al-ard, ya Allah halin godiyar tawa cike da sammai, cike da ƙasa, wa ma bainahuma kuma cike da abin da ke tsakanin sammai da ƙasa, wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, kuma godiyar tawa ta zama tana cike da ainihin abin ma duk da ya kai Allah kaso, bayan sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su. Wannan hadisi ma al-Imam Muslim wa Abu Awana suka ruwaito shi. Wa taratan yudifu ila zalika qawlihi, wani lokacin yana ƙarawa tare da haka sai ya ce ahlas sana'i wal majdi la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Ahlas sana'i wal majdi, ya Allah kai ka cancanci yabo da girmamawa dan haka kaga an yi wa ahladin nasba domin munada ne ya ahlas sama ya ahlas sana'i ya kai Allah kai ne ka cancanci yabo da girmamawa lamani alima a ataita Allah babu mai bayar da abin da ka hana yanzu wannan a cikin sallah kenan amma kaga gashi ana nuna maka tauhidi ka yadda cewa duk abin da Allah ya hana to babu wani mai baka shi sa'annan wala mu'tiya limama na'ata babu mai iya bayar da abin da kai ka hana ya Allah idan Allah ya hana maka da babu wanda ya isa ya baka in Allah ya hana maka arziki ba wanda ya isa ya baka sarauta ilimi daraja muqami duk abin da Allah ya hana maka babu wanda ya isa ya baka wannan abu wala yanfa'u dhal jaddi ya Allah wala yanfa'u dhal jaddi minka al jaddu ya Allah girman mai girma ba shi da amfani a wurin ka duk girman mai girma in bai bi Allah ba girman shi girman banza ne a wurin Allah in ba haka ba yaya za a Allah ya saka ainihin su Abu Talibin a wuta su Abu Jahalin a wuta kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to a cikin hadisi shi da kanshi hadisin Imam Muslim da al-Imam At-Tabarani manzon Allah ya ce shi kanshi nashi iyayen suna wuta to inda girma da daraja tana sawa a shiga aljanna ai da iyayen nan nashi da kawunan nan nashi sun shiga aljanna amma duk girman ka kowane ne kai sai ka bi Allah kai da kanka tukuna zai saka a rahama dan danka ya bi Allah kai ka saba ma Allah wuta za a yi da kai in ba haka ba ya za a yi uban Annabi Ibrahim ya tafi wuta al-Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi ranar al-kiyama manzo Allah ya ce Annabi Ibrahim zai ga an yi mutsu mutsu da uban shi an timar musa shi za a yi wuta da shi yace ya Allah wannan wulakanci ya wuce wannan kai fa kace ba za ka wulakanta ni ba a ranar al-kiyama sai Allah ya ce wannan matsala ta fi karfin ka ka kauda kai ka cire bakin ka tunda kafirci ya gifta to babu ceto in ba haka ba duk abin da ya gifta tsakaninka da Allah in dai ba kafirci ko shirka ba to zaka samu ceto a wurin wani mai ceto saboda Allah yana cewa wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina cetan masu ceto ba zai amfane su ba su wasu kafirai to wanda duk ba kafiri ba ashe yana nan ko kafin ya shiga wuta ko bayan ya shiga wata ran ceto zai kai gare shi yasa abu mafi muni a duniyan nan jama'a shine shirka shine kafirci shine maguzanci to ka guje shi amma kuma ka dubi abu mafi dadi wa wurin mutane shine bid'a Allah ya kiyaye wannan kalma aljaddu din nan yace bil fatih ala sahih ga fassara ke wasali mafi inganci shine a ce aljaddu ai mishi fataha wa huwa alhazzu wato rabo wal azma da bunqasa was sultan da sarauta duk rabanka a duniyan nan na kana da dukiya kana da kuɗi kana da kaza kana da daraja da bunqasa da sarauta ba za ta yi maka amfani ba ai la yanfa'u dhal hazzi fi dunya bil mali wal waladi wal azamati was sultani minka hazzuhu ma'ana mutumin da ya zama yana da dukiya yana da rabo na tara dukiya a nan duniya da ɗa da bunqasa ma'ana girma da sarauta wannan rabo nashi da daraja ta shi ba za ta amfana mishi komai a wurinka ba ranar gobe alkiyama ai la yunjihi hazzuhu minka wato daraja shi ba za ta kubutar da shi a wurinka ba dan mai daraja a wurin Allah ita ce musulunci mutum da ba musulmi bane darajar shi ko ta wace iri ce ba za ta kwace shi ba wa inna ma yanfa'uhu wa yunjihi al'amalu salih abinda zai amfane shi ya kubutar da shi daga wurin Allah shine aiki na gari jama'a mun fahimta akwai kafirin da aka yi mishi wa'azi Allah yace kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adabi madda rashin kunya yayi wa Allah wani kafiri ba ma guje mutumin makka Allah ya ji zafin wannan magana Allah ya ce zan fadada mishi azaba zan ninka ta ninkin baninkin wayati na farba kuma zai zo wurin mu shi kadai duk waɗannan ƴaƴa da yake alfahari da su zai waye gari ranar kiyama ba su sai yake cewa waɗannan ƴaƴan nashi yadda suke bin shi a baya ainihin kamar sarki da bafade haka zai tashi a ranar alkiyama su ne mishi ga ƴaƴan shi ga dukiyar shi ai za su kare shi shine Allah ya ce wa ya'ti na farda haka zai zo shi kadai tantirin matsiyacin shi to yanzu aiki na gari da zai kwace ka anan jama'a me aiki na gari duk aiki ba zai zama na gari ba sai ya cika sharuɗa biyu kamar yadda ka san duk daki fa ba zai zama daki ba sai ya zama yana da sharadi ko rukuni shida sai ya zama an samu bango dama da hagu gaba da baya ba hudu ba sai ya zama akwai ƙasa sai ya zama akwai sama in ba haka ba in ƙasa rami ne ya zama daki idan ya hadi dubbaki daya saman shi fafaranda ne ya zama daki duk ko ina ya hadu kwanar dama ko hagu bata hadu ba ya zama daki to yadda kaga haka babu yadda za a yi aiki ya zama nagari ya kai ka ka samu rahama a wurin Allah sai ya zama babu shirka a cikin aqidarka dukkan sallarka da azuminka da zakkarka duk sadakarka in kai shirka ga Allah ko kai munafinci ko kai kafirci aikin ka da kai aikin banza ne anan duniya Allah zai baka dadin ka ji azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya a ranar alkiyama sai Allah ya ce waqadimna ila ma amilu min amali sai a tattara aikin naka kamar kana ganin zaka shiga aljanna saboda wannan aiki faja'alnahu haba'an mansura Allah yake sai mu watsar da shi ya tafi a iska kai kuma sai a ce khuzuhu faghulluhu ku danke shi ku daure shi thumma aljahima salluhu ku saka shi cikin wutar jahannama thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu ku kama shi ku kudindine shi a cikin igiya kamu 70 me yasa innahu kana la yu'minu billahi al'azim duk girman Allah wannan mutum bai yadda Allah kadai za a bautawa ba sai Allah ya ce ne wala yahuddu ala ta'amil miskin baya shi baya sadaka dama baya bada sadaka baya bada abincin an yi bara to kuma baya kudaitarwa ma ai yana da aboki mai kudi ba zai ce ranka ya dade alhaji a taimaki wani ba in ma za a hanawa ma zai yi karshe sai Allah ya ce me walaysa lahul yawma hahuna hamin a yau ba shi da wanda zai kwace shi anan ba shi da wanda ya isa duk duniyan nan aka ma ka daure ka akwai wanda zai iya kwato ka saboda akwai wani wanda ya isa a gurin wannan da ya daure ka to duk isar da annabawa da manzanni suke da ita a wurin Allah fa in kai shirka to isassu bata kai su kwato ka ba su ma a ran nan ba wanda ya isa dan haka Allah bai to gaciya ba sai ya ce a yau ba wanda ya isa ya kwace shi daga nan yasa shirka abu na farko kenan da annabi Luqman ya fara wa dan shi wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu wa az ya zauna da shi ne mishi tarbiya ya bunayya ya kai dana la tushrik billah karka hada Allah da komai karka yi shirka inna shirka la zulmun azim shirka ita ce zalunci mafi girma a duniyan nan Allah yana jin zafin shirka a cikin alhadisul qudsi Allah ya ce ni in yi halitta kuma a bautawa wani na kai za mu haɗu da kai ɗan adam wa akhluqu ni in yi halitta wa yu'badu ghairi kuma a je a bautawa wani na wannan ba cin zarafi dan Allah har shehun nan ɗariƙa cewa suka yi wai saboda kishi da suke da shi ba su son shirka su ga kansu wai in kana bin su to ba za ka je ka gaida wani shehi ba saboda shi shehi a kanka wahdahu la sharika lahu shi naka ne kai kadai shi kadai saboda kishi wai karkaje zai ce duk shehu ne gaskiya ne amma tunda kai muridin shi ne wai karkaje wurin wani duk gashi nan shekara haka ake ba su addinin dariqa saboda Allah kuna kishin shirka gare ku amma ba ku kishin shirka ga Allah wani irin cin mutunci kenan ake wa Allah to abu na farko kenan lalle aikin ka ya zama babu shirka a ciki abu na biyu a samu tajridul mutaba'a tsantsar biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan abu wannan zikiri da kai kayi shi dan Allah wannan sallah da kai dan Allah kai ta azumin kai dan Allah duk waɗannan abubuwan kai dan Allah shin ya dace da yadda annabi yayi in ya dace to yanzu aka samu abubuwa biyu babu shirka tare da kai saboda Allah yake wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba umarci mutane da su komai a wajen ibada ba sai tsarkake wannan ibadar ga Allah shi kadai to an samu wannan babu shirka babu riya babu sum'a babu wani munafinci da ya shigo ya zama tsantsa ga Allah to shin ya zama irin yadda manzon Allah yake wannan sallar taka ta dace da irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan azumin naka ya dace yadda kai auren ya dace yadda kake sa tufafinka ya dace zikirin yadda kake yi adadin da kake yi da hannun da kake ya dace da yadda annabi yake koko kana jin annabi zai zo diya aikin banza kuma ace duk wanda kai yayi ma'ana manzo Allah ya wahala iska manzo Allah bai taba zikiri da tarbi ba manzo Allah bai taba zikiri hannun dama da hagu ba al-imamu Abu Dawud ya rawaito sahihin hadisi manzo Allah da yatsun dama kada yake yin zikiri yake tasbihi kana hada hannun hagu ya buga to balle ka sa charbi ma'ana duk manzo Allah yazo ya fadi ibada zanganniya daya bayan daya kuma kai ka kawo wata kuma ka ce ai da tsarkin zuciya to an ji tsarkin zuciya amma ya dace da yadda manzo Allah yi to sannan zai zama al'amalus salih idan kuwa bai dace ba fa zai zama al'amalus salih ba dan haka ba zai kubutar da kai ba zai kwace ka a ranar gobe alkiyama dan haka ka tausayawa kanka ka fahimci wannan magana kana tsikin sakharatan yawman li yuhiha aka ce kamar rago ne yayi fushi sai ya samu dutse yana karo da shi sai ya ce rago ka tausayawa dutse a rago ka tausayawa kanka ka tausayawa kafanka ka tausayawa kanka akan wannan matsala ranar gobe alkiyama din nan kai kadai ba jiya tsaye da kai gaban Allah dan haka yace wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa yace fa innal jannata hiya al-ma'wa mutumin didda a duniyan nan ga san zuciya ga komai ya hana ranshi ya bi yayi tunanin ai wannan kawai a gaban Allah ya kalli dama wuta zai gani hagu wuta zai gani jama'a gaban shi kuma ga Allah yana tambayar shi babu tafinta daga nan sai wuta ko aljanna wanda duk yaji tsoron wannan irin matsayin ya cire san zuciya ya bi abin da Allah yake so to daga nan din nan aljanna za a yi da shi wanda kuma duk ya saba haka daga nan wuta za a yi da shi shi yasa wallahi ka guji shirka shirka mummunan abu ne karamarta da babbarta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awana da al-Imam Abu Awana wa taratan takunu al-idafa wani lokacin wannan ƙarin na zikirin da Annabi yakan yi yakan ce ne mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd dun mun fassara gabobin wannan ayat addu'a ko to wannan lokacin haka manzo Allah yake manzo Allah in ya fara sallah kai ka ci baya son ya bari saboda ganawa da Allah ne muqami ne Allah yayi maka wallahi wani yana can gaban gunki yake sujuda duk wulakanci ya gama fada a ciki kai sai zama Allah ya girmama ka yace tafi ka je ka wanke najasar da ke jikinka ta tufafinka ka wanke wurin da zaka tsaya ka gaishe ni ya zama tsaftataccen guri sannan in ka daga hannu duk sarkin duniya sai ai mishi jinjina da hannu daya sai ai mishi adabo da hannu daya Allah ko sai ka daga biyu ka ce Allahu akbar shi kadai kuma ka fuskanta kuma duk sanda kake da shirin zaka gana da shi yana da shirin zai gana da kai ba sai an yi appointment ba sai an sa rana ba sai an cika form ba to wata girmamawa ta wuce wannan Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awana da al-Imam Abu Awana wa Abu Dawud da al-Imam Abu Dawud dukkansu su suka ruwaito shi wa taratan yaqulu fi salati al-layli wannan lokacin a sallar dare annabi yace sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد توسيك أرادا لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد معنى لربي الحمد لربي الحمد من فهم جوانا لكيوكو قودياتا تبتغ أبنججنا قودياتا تبتغ أبنججنا كذا سبيو يربو تاتا أنا سيكي يكرر ذلك أما من ذا الله سيك تميمي تحكا حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول har sai wannan tsayuwar da yake ta maimaita wannan addu'a daga dagowa daga ruku'u sai ta zama kusa da tsayuwar shi ainihin wato kusa da ruku'un shi wanda shi kanshi ruku'un kuma ya kusa daidai da tsayuwar shi ta farko wa kana qara'a fihi suratul baqara tsayuwar da ya zama ya karanta suratul baqara a tsaye ya karanta fatiha ya karanta suratul baqara to in ya zo ruku'u kuma ruku'un sa ya kusa haka in ya dago daga ruku'un ya sami Allahu liman hamida wani lokacin da daddare sai ta lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu gurgudan kusan tsawon a sauke suratul baqara suratul baqara ayoyi 286 yanzu duk waɗannan zikirun na manzo Allah in aka hada ka da su duk ba sai ka ce shehu ne kuje ku yi hakuri game da ni ba ku yi hakuri game da ni kuje ku nemi waɗanda za ku ni kam na zama na manzo Allah sallallahu alaihi to din me ya kawo mutane suka karbi waɗannan hayaniya saboda ba a gabatar musu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da romo da alheri din yana cikin nan Annabi sai aka boye gefe guda yadda ka san malaman Yahudawa da suka nufi cin mutuncin addini suka nemi cin kuɗi sai suka ainihin wurgar da littafin Allah wara'a zuhurihim bayan sai zama abinda suke karanta mutane sabanin abinda yake ainihin a cikin shari'a ne. Shi yasa sai Allah yake wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba, daga cikin Yahudawa akwai wadanda suke jahilai ne, basu iya rubutu da karatu ba ma, illa amaniya, sai me, sai burace burace a ce wannan addu'a kafa daya in kai ta to lada miliyan so miliyan, kuma zaka shiga aljanna tare da annaba da siddiqai da shuhada'u. Idan ka ci da muridina guda to haka za ku shiga aljanna, ka fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine la ya'lamuna alkitaba illa amaniya, duk ƙaryar da aka karanta musu sai su gino akan ta. Sai Allah yake inhum wa inhum illa yadhunnuna, ba abinda suke bi sai zato kawai. Allah ya shiryar da mu. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud wa an-Nasa'i suka ruwaito shi bi sanadin sahihin, da isnadi mai inganci, wa huwa mukharrajun fil irwa'i, mala yace wannan hadisi yana nan ainihin ya fitar da shi a cikin littafin shi Irwa'ul Ghalili. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To wani lokacin kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ainihin wato ya shar'anta fadan wannan zikirin bayan fadan sami Allahu liman hamida. An gane? Sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamdu. To wani sahabi da yazo sai ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ma'ana rabbana wa lakal hamdu, ya ubangijin mu godiya ta tabbata gare ka, hamdan kaseeran godiya mai yawa, tayyiban mai dadi, mubarakan fihi wanda take dauke da albarka, ko kuma ka karanta shi da mubarakan alayhi godiya wadda take dauke da albarka, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, kamar yadda ubangijinmu yake so kuma yake yarda. Ma'ana ko kace rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi, ko rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala hu rajulun kana yusalli wara'ahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wani mutum ne yake bin annabi sallallahu alayhi wa sallam sai ya faɗi wannan addu'a. بعد ما رفع صلى الله عليه وآله وسلم رفع رأسه من الركعة بعد ذلك النبي يتلقوا كنش دقى الركعة أبن ذلك نفي دقى ركعة أنا الركوع وقال يتي سمع الله لمن حمد فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوكا تند من ذا الله يأينهم واتو إدد صلى قال من ذا الله يتي من المتكلم آنفا أتعزوه يمغانا أجتن صلى يتي